الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين منا يي منا بركة دهدوهم أولنا مبضان مسلاتي Masjid Uthman ibn Affan, wato wanda ake wanciya da sallama biyu, ko daga wannan wato babban gari Obajana a jihar Kogi a nan Najeriya. Babu shakka muna masu cike da farin ciki kwarai da gaske da Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan fusaku namu a cikin wannan masallaci, wanda Allah ya sani kafin mu zo mannin masallaci muna tare da ku kusan ko da yaushe. Dan uwa babban malami Sheikh Yusuf a duk karatukan da yake yi, to muna bibiya kuma muna tare da malam. Muna amfanuwa kwarai da gaske, ba kutubobi ba, ba darussa ba, da sauran ainihin wato ta'alimat da abubuwa da ake gabatarwa. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa kuma ya ƙara mana albarka a rayuwa. Kamar yadda malam ya gabatar, muna tare da babban malaminmu Dr. Kabir Abubakar Amin, wanda aka fi sani da Dr. Kabir Afgar, wanda shi zai gabatar da muhabara. Ni dan rakiya ne, kuma ni ne mai rike da kan malam, da haka kawai zan sanar da maudu'in da malam zai yi muhabara a kai. Malam ne zai zo yi mana wa'azi insha Allah. Malam ya zaɓi wato a yi tsokaci game da hali da muke a ciki, wato abinda za a ce current situation, yanayi da hali da muka tsinci kawunanmu a ciki, domin mu ba wa juna shawara da kuma yi wa juna nasiha a mahanga ta addinin musulunci. A yanzu da muke magana, muna dare ne na Asabar, daren 21 kenan ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda shi ne daidai da 19 kenan, ko 26 ga watan 7 shekara Bature 2024. Kamar yadda muka ambata, za mu yi tsokaci ne game da ko kuma lura da irin hali da ake ciki na ainihin wato jarabawoyi mabambanta, na ainihin wato tsananin rayuwa da tsadar rayuwa da yunwa da wahalhalu da rashin tsaro da rashin zama lafiya, uwa uba da kuma azzaluman shuwagabanni wanda muke fama da su a wannan ƙasa tamu. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya kawo mana sauki kuma ya kawo mana mafita. Abu na farko, yana da kyau mu sani da cewa dama wannan rayuwa baki ɗaya Allah ya kaddari rayuwar nan ne domin ya jarabce mu a cikin rayuwa. Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqa almauta wal hayata, sai ya ce ne liyabluwakum. To mu rike wannan, dama mun zo rayuwar nan ne domin Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu, kuma kowa ya san jarabawa baya zuwa cikin sauki. Shi yasa kuka ga manyan bayin Allah babu kaman annabawa da manzanni, hatta su ba a kyale su ba, sai da Allah ya jarabce su. Allah ya ce alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين Allah ya ce shi mutane kawai tsammanin su su zo su yi rayuwa su ji dadi su more ba tare da an jarabce su ba ba zai yi haka ba Allah ya ce hakika waɗanda suka gabace su an jarabce su su ne manya-manyan annabawa fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shi kada ya ishe mu abun buga misali kuma mu ga abun wato potentiya a cikin rayuwar shi shi ma Allah ya jarabce shi Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzil wannan manzon Allah kenan fa Allah da kanshi yace hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kunci Allah ya girgiza shi har sai da ya kai ga wato irin abinda kamar zaka ce mutum ya kosa alƙawarin da Allah ya yi wa manzon Allah baya shakka akan Allah zai cika mishi alƙawarin shi amma abinda manzon Allah ya kosa shine yaushe alƙawarin ne ya sa rai yana ganin har yanzu bata zo ba dan haka manzon Allah da shi da sahabbai sai da suka kai suna cewa mata nasrullah Allah nasarar da kai mana alƙawari gaskiya ne amma yaushe ne tsananin yayi yawa kuncin ya tsananta manzon Allah ya shiga cikin damuwa da shi da sahabbai wannan rayuwa da manzon Allah ya yi fa daya bisa 100 shi mu fa ba irin shi muke yi ba yanzu da muke ta ihun nan idan muka koma tarihi muka ji irin yadda aka kuntatawa manzon Allah ai a cikin daura karatu da malamin mana da za a tarihi manzon Allah yayi mana ishara akan haka sai da aka sawa manzon Allah dokan tabaci kuma su wane ne gwamnatin zalunci na wannan zamani gwamnatin kafirci da shirka na su Abu Jahal da su Umayya ibn Khalaf wanda su ne gungumai gunguman wato gumakan Qurayshawa duk wani abu da kake tunani na more rayuwa da jin dadi sai da aka ainihi wato yi wa manzon Allah katangan karfe da su abinci wannan sai su ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in wallahi suka rasa me za su saka a baki su ci a matsayin abinci sai da suka wayi gari sahabbai suka ce suka koma suna gwaguyan bishiya da ganye shine abinda suke ci danye a daidai wannan lokacin suka ce idan ɗayan su yayi bayan gida ba za ka iya bambance bayan gidansa da ran awakai dabbobi ba dama abinda ya bambanta bayan gidanmu shine irin nauyin abinda muke ci to da suka koma irin abinda dabbobi ke ci shi su ma suke ci to sai zan bayan gidansa ba za ka iya cewa ga na dabba ga na yini wato dan adam ba tsakani da Allah jama'a mu irin wannan rayuwar muke a ciki to haka manzon Allah ya rayu fa tsawon zaman shi a Makka manzon Allah bai samu wani sarari na jin dadi daga sadda ya fara da'awa wanda muka ji malamin ya karantar da mutum da ya shekara 40 a rayuwar shi har manzon Allah ya bar garin Makka wannan kuncin yasa manzon Allah ya baiwa sahabban shi a karan farko cewa su yi kaura su bar garin su tafi garin Habasha saboda a can za su samu sauki domin shugabancin da ake yi a can to yana ainihin wato kokarin kwatanta adalci da kyautata wa al'umma shine wasu sashin sahabbai muka ji a karan farko 16 suka tafi aka je aka dawo an dauka yanayi ya sauya aka ga sai abin da ya karu annabi ya ce a ƙara fita aje anan ne aka samu 80 da wani abu suka ƙara tafiya amma fa har aka yi wannan fa ba ta sauya zani ba ana nan jiya yau sai ma abin da ya karu kai karshen al'amari duk wani wanda ya imani da manzon Allah wannan lokacin sai da ya bar garin gaba daya har shi manzon Allah dan haka manzon Allah ya tattara ina shi shine ya koma garin Madina to ko kun san da aka koma garin Madina ma Allah bai daina kawo jaraba wannan ga manzon Allah da sahabbai ba haka aka rayu a farkon dawowa Madina da kai ga sahabbai har su Abu Huraira wanda su sun shigo musulunci karshe-karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a zamanin yace shi ma ya tarar da wani irin rayuwa na tsanani da yunwa ta kai ga a lokacin da aka dawo ana murna daga baya da Abu Huraira ana gani ya samu walwala da wadata aka ce a lokacin har yana da kayan sawa cittani kala biyu safety ne lokacin ana gani Abu Huraira yana cikin wadata ku ji iya abin da ya mallaka a duniya kenan mu cikin mu nan wane ne bai da kayan sawa sama da kaza da kaza da kaza wani yanzu sai yayi lissafi zai san adadin kayan da yake sawa amma duk da haka muna kokawa muna kuka to wannan duk ba shine ainihin wato matsalar ba shine shin idan Allah ya jarrace mu muna yin abinda Allah da manzansa suka umarce mu to nan ne inda gizo ke saka daga nan ne kuma zamu gane shin mun kama hanyar samun mafita ko ko muna nan dai bamu ainihin wato fara daukan hannuwa bare mu samu mafita wanda muke fatan Allah ya kawo mana a cikin wannan irin rayuwa da muka samu kanmu to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah na ajire wannan lokacin yace ku bar wannan zancen dan a lokacin shi yana ganin bai da wata matsala ne da ma tunda har ya samu kayan sawa guda biyu yace wallahi na tuna sanda muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda yunwa da babu abin da zan ci yace sai in je in yi kwanciya tsakanin minbarin manzon Allah da kofar gidan shi inda yake fitowa daga cikin masallaci yace in tabirgima a cikin masallaci har wani zai shigo masallaci ya gani ya dauka ko na haukace ne ya kama wuya na ya damke yace amma wallahi ina cikin hayyaci na tsaban yunwa ne wata rana yace na fito yunwa ta debo ni sai naje na samu dutse na daura a ciki na saboda kada iska ya kwashe ni yace kawai sai na gabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakar dare yace kawai na kama yawo a cikin gari saboda yunwa yace da na ga manzon Allah yace Abu Hurairah me yake fito da kai wannan lokacin yace yunwa ne ya manzon Allah yace wallahi abin da ya fito da kai ni ma shi ya fito da yace ya manzon Allah ni fa yunwa na fa ta kai yunwa bari ma an nuna maka gani sai ya nuna wa manzon Allah dutse guda ɗaya da ya daura a ciki da manzon Allah ya daga nashi mayafin sai Abu Hurairah ya ga manyan duwatsu ne guda biyu annabi ya daura wannan shine manzon Allah jama'a mu yanayin namu yayi muni irin wannan ashe mu gode wa Allah wannan na daga cikin abin da ya jefa mu cikin halin da muka samu kanmu din nan shine wallahi rashin godiyan Allah saboda Allah ba azzalimi ne ga bayin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaibar da aka ainihin wato tunro ana kamun bayi annabi ya ga wata baiwa ta shiga cikin tashin hankali ta rasa jaririyarta annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka fito da ita tana zuwa ta ga inda jaririn yake ta dauka ta runguma ta sa a jiki ta fito da ainihin wato mama tana ba wannan jariri ko jaririya sai manzo Allah ya ce wa sahabbai kuna ganin wannan baiwan Allah nan irin tausayi da ta nuna na ainihin wato wannan jaririn naka sahabbai suka ce kwarai mun gani ya manzo Allah manzo Allah ya ce kuna ganin za ta iya cutar da wannan jariri ko ta kashe jaririn suka ce ina sai annabi ya ce wallahi lallaha arhamu Allah madaukakin sarki yafi jin kai da tausayi li ibadihi min hadhihi almar'a ibnatiha Allah yafi jin kai da tausayi ga bayinsa yadda yadda wannan baiwar take jin tausayin an yi wato danta ba kuna ganin to tausayin Allah ya kare ne akan mu jama'a muna fahimta ko to da haka daga ina ne aka samu tangarda shine daga mu kawunan mu ne Allah ya ce ma asaba min musibati fa bima kasabat aydikum wallahi babu wani abu da zai same mu na masifa da bala'i da rashin tsaro da rashin zama lafiya da sace-sacen dukiyoyin al'umma da sace-sacen mutane da kashe-kashe irin waɗannan abubuwa ne da muke kuka da su da ainihin wato samun shugabanni waɗanda za su rinka gallaza mana aya a hannu Allah ya ce face sai da abin da muke aikatawa ɗaiɗayawan mu a kawunanmu kowannen mu mun san irin abin da muke aikatawa na rashin kirki tsakaninmu da Allah mahaliccin mu Allah ya ce ma da wa ya'fu an kathir dan ma Allah na yafe mana wasu abubuwa masu dimbin yawa to abin da zaka tambaya sai ka ce to me yasa Allah ke barin bayansa su shiga irin wannan yanayi har da za su fara kokawa har da za su fara tunanin mafita ma yana a hannunsu ne da haka dole su fito su kone-kone dole su fito su fashe-fashe dole su fito su tare titi su hana matafiya wucewa domin su samu wa kansu mafita wannan shi zai samu mana mafita alfula wallahi ba zai samu da mafita ba in ma ba ya kara jefa mu cikin fitina da ainihin masifa wanda zai fi wanda muke a ciki ko wanda muka zuro a baya ba. Allah ka tsare mu. To daga ina ne matsalar? Shine daga kawunan mu ne. Zalika bima kasabat aydikum. Wannan shine abin da muke aikatawa da kawunan mu. Wallahu yuridu zulman lil ibad. Allah baya nufin zalunci ga bayinsa. Daga cikin lutufi da tausayi da rahman Allah madaukakin sarki ga bayinsa, idan Allah madaukakin sarki ya halicci bayi wanda adadinsu za a ce 100, to Allah ya tashi turo musu da arziki, zai turo arzikin da yayi ma mutane 100 nan yawa ne, ba zai turo na 100 daidai wa daida ba, balantana kuma ya kasa da wannan. Allah ba zai haka ba, zai turo shi ne abinda zai wajaci duka har a samu saura. To kuma abinda Allah ke yi wa bayin shi kenan a kowane zamani. To amma cikin hikimar Allah da kuma tsarin yadda rayuwar zai gudanu, idan aka turo da arzikin ba za a bar shi a hannun duka halittun ba, dole a hannun ɗaiɗaiwa za a bai. Hakan saboda rayuwar ta tafi yadda ake bukata ne. Domin da Allah ya shimfiɗa mana arziki, kowa na da arziki, to da rayuwar ba za ta kai yanzu ba, da ba za kuma mu ji daɗin rayuwar ba. Kowa ya ɗauki gidanshi a matsayin misali. Yadda kake da iko da faɗa aji da isa da ba da doka, inda da kai da matanka kuna da irin wannan ikon, za a zauna lafiya a gidanka? Da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, sai ya ce ne bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, sai ya ce wa bima anfaqu min am. Wannan ciyarwa da namiji ke yi shi ya sa fa ake samun wannan irin tsarin rayuwa. Ka zama kai ne mai gida, kai ne mai faɗa aji, kai ne mai bada umarni, kai ne mai kaza mai kaza. Amma da a ce kai ma yadda kake da wannan, za a ce matarka ma tana da wannan ikon, ƴaƴan ma suna da wannan ikon, me kake tunanin zai faru a gida? A hakan ma Allah ya ɗora a kan namiji shi kaɗai, wasu gidajen ne matsalolin da yake faruwa a gidajen. Wani ɗan yana ne yana gani yanzu iyayenshi ba su isa su gaya mishi ya ji ba, kaga uba yana ta kuka da wannan ɗan. Haka ne ko ba haka bane? To a tafiyar ma yana a yadda Allah ya tsara kenan fa. Da haka a tsarin Allah, idan Allah ya halicci, to sai ya ɗauko dukiya ko sashin dukiyar da suke bukata, sai ya sa a hannun wasu, domin su waɗannan ɗin kuma sai ya zan suna ainihin wato a kai shi zuwa ga sauran bayin Allah. To daga nan ne inda muka fara ɗagawa da kuma nuna zalunci. Da Allah ya zaɓi wasu, ya bar abincin wasu a hannunsu, to sai mafiya yawa sai suka rinƙa nuna zalunci, irin na dai ɗan adam kamar yadda Allah ya siffanta shi, innahu kana zaluman jahula. Ɗan adam akwai zalunci. Abinda inda za a ƙyale shi da rayuwar ya ci gaba da ci har mutuwan shi, ba zai ci kwatan shi ko rabin shi ba, amma sai ya ci gaba da babakere da handama, yana ƙara nemo wasu, yana ƙara tarawa, yana ɓoyewa. Fa jama'a fa'awa, innal insana khuliqa halu'a. Wannan shine ɗabi'ar ɗan adam, yana da ainihin wato son tarawa da tarawa, da ainihin wato son kowa ya zama ba shi da shishe shi. Daga nan muka fara zaluntan kanmu. To hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar mu kuma ma ainihin wato bi mu samu arzikin Allah, domin arzikin na da yawa, Allah bai yi shi ta hanya guda ba. Da haka idan baka samu ta wannan baka nema ta wani. Wa arzullahi wasi', arzikin Allah na da yawa, yana da yalwa. To a wasu mu kuma sai su a to bari tunda wani dai da ya kamata ya mun bai mun ba, bari ni ma in kullo da wani rashin gaskiya da zalunci da cuta ni ma in yi, dan dai ni ma in samu, shi ma sai ya kama cuta. Dukkansu sai su wayi gari su zama mai macuta. To tun ana yi a hankali a hankali, sai abin ya zama ruwan dare ga makowa. To shi ne sai Allah yake son ya dawo da mu cikin hayyacinmu, shi ne sai ɗan tsako mana waɗannan ibtila'at ɗin. Wannan na da cikin hikima da malamai suka ce Allah yake jarabtan bayi, wai kafin lokaci ya ƙure mana a kama mu da waɗannan laifukan, shi ne Allah sai ya jefo mana wasu musibu da bala'o'i don mu dawo cikin hayyacinmu mu koma ga Allah mu tuba. shine Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa a cikin alqur'ani menene tadarru walau anna ahlul qura menene aya amanu la fatahna alaihim barakatun Allah yake da a ce mutanen alqariyu za su imani su takawa wallahi za mu bude musu kofofin albarkatun saboda duk duniya jama'a tun daga halittar farko har na ƙarshe mutane da aljani da za su taru ala sa'idin wahidin kamar da manzo Allah ya ba da labari a cikin hadisin Ibn Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya rugaya wa Allah bukatun shi Allah ya biya mishi baya nakasa komai a cikin taskar arzikin Allah in ma da akwai abin da zai nakasa bai wuce kaman kan allura in aka diga shi a cikin teku abinda alluran nan zai rage teku shine abinda nan da za a ba kowa abin da yake bukata zai rage a cikin arzikin Allah shin akwai wani abu da ya rage babu to ashe jama'a idan Allah madaukakin sarki ya aini wato ankarar da mu to mu ankara sai mu koma mu gyara shine gyara baya kenan dan haka idan muka gyara sai mu dawo mu ƙara ci gaba da samun wannan aminci wa zarraballahu qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan Allah ya buga mana misali yace ga wata alqarya wa zarraballahu matalan Allah ya buga misalan alqarya malaman tafsiri suka ce garin Makka ne a lokacin qadiyan Uthman da ainihin wato mutanen nan da suka je suka tsare shi daya daga cikin matan manzo Allah Hafsa a daidai wannan lokaci ita ma ta ja wannan ayan tace to akan irin wannan matsalan ne ishara akan duk sanda kuma kuka ga wani fitina ya barke to ku fara tunanin ku ne kuka jawo Allah yake suna cikin zama lafiya arzikin su na zuwa musu ragadan ragadan kawai fa kafarat bi anumillah sai suka kafirce wa ni'mar Allah shine sai Allah ya dandana musu libasan ju'i wal khawf bima kanu yasna'un Allah ya dandana musu wato tsoro da yunwa dan su dawo cikin hayyacin su to mu ma yanzu idan muka gane wannan to shine fa sai mu gane cewa to bari mu yi kokari mu gyara kawunan mu da kawunan mu wannan abubuwa da muke yi na yin wato saba wa Allah rashin kula da ibadoji cin amana tsakanin mu yemu yemu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa Allah ya bashi kiwo kuma Allah zai tambaye kowa game da abin da aka bashi kiwo to mu kalli kawunan mu a matsayin mu ne ake magana da mu sai ka duba wani haƙƙi ne kai ya rata ya wuyanka kuma ka kula da shi ina haƙƙin iyalanka ina haƙƙin ƴaƴanka ina amanar da suke tsakaninka da al'ummanka ina al'umman da kuke harkan kasuwanci tare ina abokan hulɗanka wane ya baka amana ya baka bashi ya baka ajiya ka danne ka cinye wane ya bada kaza cewa a je a baiwa mabukata ka je ka zaftare shi duk wannan kana ganin Allah ya gafala ne daga abubuwan da muke yi Allah wallahi bai gafala ba dan haka idan mun gyara da kawunan mu sai mu ga gyara shine Allah madaukakin sarki yake cewa Allah baya sauya halin da mutane suke ciki har sai sun sauya da kansu hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun sauya da kawunan mu daga cikin halin da magabata suka tsinci kansu wanda mu ba mu ga kwatankwatan shi ba ku duba sahabi Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah wanda manzo Allah ya kira shi da aminu hadhihi al-umma a lokacin Umar dan Khattab yana daga cikin waɗanda aka nada komandoji na yaki wata rana Umar ya kai mishi ziyara a inda suke sai ya ce bari ya je ya ga gidan shugaba komanda shi da kanshi Abu Ubaida aka ce ya ce wa Umar ya ce ran Amirul Mu'minin ya dade ina ganin idan ka je ka ga gidana to zaka sa wa kanka damuwa ne wato sama da kila abin da kake tunani wato zaka iya yin kuka saboda shi yasan irin rayuwar da yake yi Umar yace eh dai mu je dai ina son ga yaya gidanka yake ne yake ne yace da ya shiga gidan yace wallahi bai ga wani abin da yake daukan ido har da zai bada sha'awa a kalle shi sau biyu ba aka ce hatta ba abin da yake cikin gidan sai shannin dan tulu haka inda ake sa ruwa ko kace salka sai dan shimfidan shi da yake kwanciya abin gurasan da yake ci aka ce guntu ma ya rage wanda ya fara ci ya rage cewa in ya je ya dawo zai ci shine fa shugaban al'ummar shi a wannan lokacin aka ce Umar ya fito yana ta kuka yana cewa irin wannan shine rayuwar da kake a ciki yace to menene a cikin rayuwa waɗannan sune sahabban manzon Allah to me yasa su suka dauki rayuwa irin wannan aka ce saboda su dama sun dauki hannu a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu bari duniya ta tsole musu idan ba a ƙarshen zamani mu kuma fa manzon Allah yace ba abinda zai ainihi wato halaka mu sai san duniya sai kuma kin mutuwa hubbud dunya wa karahiyatul maut wannan shine abinda ke damu kowa yanzu san duniya ne a gidan shi dan haka duk abinda mutum zai iya samu duniya zai manta da meye dokan Allah a cikin wannan abu in ya so shi ma duk abinda zai faru ya faru a haka ne ake samun wato matan aure da ainihin wato ƴan siyasa da ainihin wato matasa suke shiga kungiyoyi iri daban-daban wanda za su yi asarar imanin su wanda za su yi shirka da Allah wanda za su ainihin wato siyar da lahiran su domin su samu duniya kuma duk ba a damuwa babu irin wani sako da ka taba jin labari a al'umman da suka gabata a ce sai da yanzu ana yin irin shi a wannan al'umma kai sai dai ma waɗanda ma aka yi su a wannan al'umman da baka taba jin labarin su ba duk kuma saboda neman duniya ne to kuma kuna ganin za mu yi ta waɗannan shegantakun kuma Allah ya kyale mu a ba zai yi ba jama'a ba zai yi ba da haka mu dawo cikin hayyacin mu mu gane cewa mu muka jawo wa kawunan mu da haka duk wani ihu da za mu yi duk wani abu da za mu yi tunanin shi ne za mu yi idan fa mu dawo mun ɗauki karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to babu inda za mu je babu inda za mu je mu san wannan sai sa Allah madaukakin sarki yake cewa ma asaba min musibati illa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalba babu musiba da za ta samu al'umma to sai fa da izinin Allah amma wanda ya imani ya koma ga Allah to sai Allah ya shiryar da zuciyar shi zuwa ga hanyar da zai bi ya samu mafita Allahu bi kulli shay'in alim Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul kaga mafitan kenan abi Allah abu manzan Allah ya ce wa in tawallaw in kuka juya baya kuka ki to menene fa innama ala rasulina al-balaghul mubin shi manzo Allah ya riga ya isar da sakon da Allah ya umarce shi ba abin da yake a kan shi sai ya gaya muku ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi to manzo Allah di ya gaya mana ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ba tare da yayi mana bayani shi ba to ya rage yanzu muna sauraron waɗanda suke magada annabawa su ne malamai su gaya mana cewa ga matakin da za mu bi kuma mu saurare su koko muna ainihin wato ƙara dilmiya ne cikin sako a yayin da malaman suke nuna mana hanyar bi to wannan shine hadari mafi girma da muke fuskanta mun shiga cikin wannan yanayi kuma dukkan mun tabbatar lalle mun shiga to sai malamai suka zo suna ce mana ga abin da za mu yi sai kuma muna ainihin wato ƙara cin mutuncin waɗannan malaman anya jama'a mun shirya mu ga sauyin halin da muke a ciki kuwa ku duba dai a cikin kwanakin nan jama'a babu irin cin mutunci da ba a yi wa malaman addini ba a kan me a kan suna cewa ga hanyar da za ku bi Allah ya kawo muku mafita idan malamai ba su gaya mana ba suwa za su gaya mana tsakani da Allah jama'a wannan shi ne abinda muke jiye wa kawunan mu tsoro mu saki reshe mu kama ganye wallahi ba za mu tabbata ba to menene reshen shi ne maganan da Allah ya faɗi maganan da manzon Allah ya faɗi wanda malamai yanzu su ne za su gaya mana waɗannan abubuwa idan mun ji mun bi to fadi hawa nema amma in ba mu ji ba bare mu bi to mu jiye wa kawunan mu tsoron abin da zai biyo bayan wannan hali da muke ciki Allah ubangiji ya zaunar da mu lafiya ya kawo mana sauki ya kawo mana mafita daga halin da muke ciki kamar yadda na ambata ni ba ni ne zan yi wa'azi ba ina son in gaya mana maudu'in da malam zai tattauna mana menene mafita ina ganin kuma kila yanzu na dan bayyana ko sai mu bar mai waje ya zo ya ainihin wato dauki wajen nasa da haka kai tsaye zan ci burki a nan abubuwan da na ambata Allah ubangiji ya sanya musu albarka malam da zai ainihin wato fadakar da mu Allah ya datar da shi zuwa ga abin da yake daidai kuma ya yarda da shi da haka yan uwa masu albarka ina mana fatan alkhairi
sai mu kara ainihin wato gyara zama yanzu zamu ji wa'azi da wannan nake cewa subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi